بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيو تقوس قوتا أكو شكرا تادبو تيار ريهود أربعين تيار هجرا من الله صلى الله عليه وسلم daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda daidai da 5 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya. Za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka, wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar Nurul Islam wadda take cikin ƴan cikuwa ne cikin garin Kaduna State, Nigeria. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka, wanda kuma za mu yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana. Idan ba a mance ba, darasin da ya wuce mun tsaya hadisi na 7, hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. A yau kuma da yardan Allah za mu tashi hadisi na 8, wato hadisin Abu Hurairata. Al-Hafiz yake cewa an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tuhuru ina'i ahadikum idha walaga fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Wannan hadisi na Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, mun yi cikakken bayani a darussan da suka gabata wane ne Abu Hurairata, wanda muka ce babban malami na Malikiyya al-Imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala. Yake cewa ba a taɓa samun bawan Allah da ake saɓani a sunansa a lokacin jahiliya ko lokacin musulunci kamar Abu Huraira ba. An ruwaito maganganu wajen guda 30 a kan menene sunan Abu Huraira, a aqwal wajen guda 30. Amma abinda malamai suka fi rinjayarwa, kamar yadda muka ce, shi ne Abdurrahman ibn Sakhri. Kuma ya yi rayuwa, muka ce, tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata shekara uku da wani abu. Amma babu wanda ya kesa yawan tarin hadisai sai Abdullahi ibn Amr ibn al-As, shi kake ne ya kishi yawan hadisai, kamar yadda ya ce, babu wanda ya kai ne yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin su da haddace su sai Abdullahi ibn Amr ibn al-As, saboda ya kasance shi yana rubuta ni kuma bana rubutawa. Aka ce Abu Huraira ya haddace hadisai 2,337 hadisan da ya haddace na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara uku da wani abu. Ya kasance dare da rana yana tare da Annabi sallallahu wasallamu alaihi. Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, ya ce tuhuru ina'i ahadikum, tsarkin kwanon ɗaya daga cikinku. Ina shi ne kwano, amma za a iya kiyasinsa da dukkan abin da ake alwala da shi, misali buta, bokiti, menene, duka duk abin da ake alwala da shi yana gasgata wannan sunan. Saboda a lokacin su ba su da buta, suna amfani ne da irin ƙarya da sauransu. To shi yasa hadisin ya zo a wannan lafazin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsarkin kwanan ɗaya daga cikinku idza walaga fihi al-kalbu, idan kifi yayi lallagi. Lallage wannan ban san Hausan ina bane. Abinda ake nufi shine yayin da ya tsoma harshensa cikin ruwa, mutum ne ya ajiye butansa zai yi alwala, ko ya ajiye kwano ko ƙwarya sai kare ya zo ya yi lallage a ciki. Malaman zauri haka suke fasara shi, ma'ana ya tsoma harshe a ciki. To idan ya tsoma harshe a ciki, wannan ruwan za ka iya amfani da shi wajen alwala ko ba za ka iya yi ba? Ya zama najasa ko bai zama najasa ba? Sannan shi ma wannan kwanan ya zama najasa ko bai zama najasa ba? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ya zama najasa wannan kwanan karan kanshi, balle kuma ruwan. Yake cewa kuma ba zai taba tsarkaka ba, an yaghsilahu sab'a marratin, dole sai ya wanke shi sau goma, sau bakwai, dole sai ya wanke shi sau bakwai. Wato yayin da kare ya zo ya sanya ma abin nan bakinsa ko harshensa a cikin ruwanka, wannan butan zai taba tsarkaka ba sai ka wanke shi sau bakwai, ko ƙwarya ɗin ko kwano. Ana tare da ni? A tsaye, iya wannan lafazin الإمام البخاري المسلم سمي وذن في الدوانا حديثا وذن حديثا يادوش كن صحيح البخاري فنن يادوش كن صحيح مسلم دوانا لفظ زوى نمتوي سبع مرات أولاهن بالتراب إما زال الله صلى الله عليه وسلم يتشوى قدابك إنن دزاء وانك أما نفرقا يكسنتي أمونك شدة رقايا وتقاكينا wannan karin al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala shi ya fidda wannan karin wa fi lafdin lahu awani lafzi na shi al-Imam Muslim fali yuriquhu yuriquhu shine ya kwararar da ruwan nan wato ya zuba da ruwan saboda me ruwan kamar yadda muke yin bayani ya zama najasa mutum zai amfani da wannan ruwan ba sai kare yasa baki a cikin sa wannan kari kuma malamai sun inganta shi duka dai mawallafin wannan littafin Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin Fathul Bari yake cewa wannan karin jigajigan ma'abuta hadisi thiqat basuraito shi ba saboda haka Imam an-Nasa'i yake cewa wanda ya kadaita da wannan karin daga cikin ma'abuta ilimi shine Ali ibn Musyir shi ya kawo wannan karin fali yuriquhu wato ruwan nan ya zubar da shi ya kwararar da shi shine ma'anar fali yuriquhu wannan Tirmidhi shi kuma al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi shi ma amma sai ce ukhrahun nabi turab na karshen shi zai wanke shi da turbaya wato da kasa kun ga alafasan al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yayin da ka wanke wannan kwanan so bakwai na farkon ne ake son mutum ya wanke shi da ne da kasa shi kuma al-Imam Tirmidhi na karshen ne zai wanke shi da kasa to duk wanda mutum yayi malamai suka ce duka riwayoyin guda biyu sun inganta malamai suka ce haqiqa addinin musulunci bai bar komai ba shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa ma farratna fil kitabi min shay likitoci wanda Allah ya musu baiwan ilimi na bangaren likitanci sun yi bincike suka ce suka kwakulo cewa lalle kare yayin da sanya harshensa cikin kwano idan akwai ruwa ciki yana barin wasu cututtuka wanda babu wani abin da zai iya fidda waɗannan cututtukan in ba kasa ba wato duk yanda zaka zo ka wanke wannan kwanan da sabulu ko da mene ne ba zai taba sarkata ba kuma wannan cutan wanda kare yake danfare da shi ba zai taba guduwa daga wannan kwanan ko buta ko ƙwarya ba har sai ka sanya kasa saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin mu'jiza ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yake nuna cewa dukkan wani abin da zai amfanar da mu manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya bayyana mana shi kuma dukkan wani abin da zai cutar da mu manzo Allah sai da ya kokari ya mana bayanin sa al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin da a wata riwaya tasa wa'atiruhu as-samina bit-turab wato idan ka wanke wannan kwanan so bakwai na takwas din sai ka sanya masa turbaya kun ga mun samu dadi a wadancan riwayar ta farko wanki bakwai ne kawai a wannan riwaya ta Abdullahi ibn Mughaffal wanda al-Imam Muslim ya shidda ita wa'atiruhu samina tadtura wato na takwas din sai ku sanya kasa ku wanke wannan kwana malamai sun yi tace na ce karkashin wannan kari na riwaya ta al-Imam Muslim akan cewa wannan kwanan zan wanke shi so bakwai ne kawai ko kausai ya kai takwas tunda a wannan riwayan al-Imam Muslim ya ce na takwas din sai ka sanya turbaya babban tabi'i rahimahullahu ta'ala wanda ya shahara da ilimi shine al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan kari da al-Imam Muslim yayi wa atiruhu samina bit-turab yake nuna mana cewa za a wanke kwanan so bakwai ne sai a kara da na takwas din shine sai a wanke shi da turbaya saboda haka mun samu riwayoyi guda biyu imma dai mutum ya wanke shi so bakwai na farko ya sa kasa ko kuma na karshe ya sa kasa ko kuma ya wanke shi so bakwai na karshen sai ya sanya kasa a wankin karshe an gane ko ya wanke shi so takwas na karshe sai ya sanya turbaya amma al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ganin karin nan da Imam Muslim yayi a riwayar nasa wa'atiruhu as-samina bit-turab yana gana abinda annabi yake nufi wanki bakwai ne kawai amma a cikin bakwai din nan kowanne wanki zaka iya sanya kasa ka wanke wannan kwanan da shi kasan da zaka sa shine ya zama na kamar tayi dadin na takwas wannan fahimtan wa kenan al-Imam
الشافعي رحمه الله تعالى cewa wanki bakwai amma kasan da zaka sa shine kamar ya zamana na takwas amma Hasan al-Basri yana ganin bakwai zaka yi sai ka kara na takwas din ka sanya kasa ka wanke shi ina fata ana tare da ni tayyib imam al-Shafi'i ya ruwaito wannan hadisi shi ma a cikin babban littafin sa wanda ake kiran sa al-Ummu wanda wannan littafin yana ɗaya daga cikin jigajigan littafai a mazhaba na Shafi'iyya da ya ruwaito wannan riwaya da sanadi ingantacce yake cewa ulahunna aw ukhrahunna bitturab ulahunna aw ukhrahunna bitturab idan ka so yayin da zaka wanke wannan kwanan so bakwai ko so takwas na farkon zaka sanya masa turbaya ko kuma na ƙarshe wato duk wanda kai ya halasta kenan wasu suka ce shakka ne na rawayo suka ce a wannan zabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kuma wanda muka yi duk wanda muka yi ya inganta al-Imam al-Bazzar wanda yake da musnad a shi ma ya ruwaito wannan hadisi shi kuma da ya ruwaito wannan hadisi sai yake cewa fal yalfilhu sab'a marrat amma ihdahunna bit-turab idan kare ya sanya harshe a kwanan mutum to zai wanke shi so bakwai ihdahunna ɗaya daga cikin wankin nan so bakwai sai ya sanya masa turbaya ya wanke shi kun ga da wannan ne al-Imam Shafi'i yayi riko da shi da al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala suna gana a wanki bakwai din nan ko takwas duk wanda ka ga dama za ka iya sanya kasa ba wai dole sai a na farko ko a na ƙarshe ba ina fata ana tare da ni wannan hadisi na da Bazzar ya fidda a malamai su inganta shi da isnadi wanda yake hasan duk da dai bai kai wancan ulahunna bit-turab ba bai kai shi ƙarfi ba da kuma wanda ya zo da lafazin ukhrahunna bit-turab bai kai shi ƙarfi ba saboda a sanadinsa akwai Abu Hilal ar-Razi shi kuma saduq ne a hadisi wato bai da ƙarfi sosai ta ɓangaren haddansa malamai sun fi da fa'idodi masu yawa ƙarƙashin wannan hadisi na hukunce-hukunce da na fiqhu wanda za mu fa'idanta da su kaɗan daga cikin waɗannan fa'idodi da suka fidda shine suka ce najasatu fanil kalibi wannan yana nuna mana cewa abin nan bakin kare najasa ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da ya lallage a cikin kwanan mutum ko buta ko ƙwarya dole ya wanke shi so bakwai shine kuma tsarkin wannan kwanan ko buta sai malamai suka ce wannan yake nuna cewa bakinsa najasa ne sai suka ce to idan bakinsa najasa ne kuma baki shi ya fi daraja a kabe to sauran ma jikinsa najasa ne an gane ko saboda haka a wajen jamhurin malamai a kare abin nan najasa ne ga baki daya amma a wajen al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala kare ba najasa bane kare ba najasa bane bil ka'ida ma wajen mazhabar malikiyya dukkan abin da yake akan kasa najasa ne walau kana shaytan suke cewa inda shaytan zai fito karara mu ganshi kun ga dai a duniya babu wanda yake shi ne babu wanda yake shi sako ko da zunubi to malikiyya suke cewa kullu ma kana ala wajhi al-abd tahir walau kana shaytan dukkan abin da yake a doran kafa yana rayuwa za mu gan shi da tsarki ne ko da shaytan ne saboda haka wajen malikiyya kare ba najasa ba ne idan ya taba ta ko makamancin haka ba najasa ba ne sai aka ce masa to ku malikiyya da kuka ce ba najasa ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma idan ya sanya bakinsa a cikin kwano wannan kwanon ba zai taba tsarkaka ba har sai kun wanke shi so bako yaya za ku yi da wannan hadisi sai malikiyya da su Dawud al-Zahiri da Abu Hanifa rahimahumullahu ajma'in sai suka ce ai wannan umarnin da annabi ya yi ba wai umarni ba ne na wajabci al-amru huna laysa lil-wujub sai suka ce umarni ne na mustahabbanci wato an so yin haka sai aka ce musu menene dalilin ku sai su malikiyya da Abu Hanifa sai suka ce dalilin mu shine Abu Hurairah nan da ya ruwaito wannan hadisi shi kuma ya ruwaito cewa kamar yadda Imam Sahawi ya fidda mana da Imam Ad-Darqutni shine idan kare ya sanya bakinsa a kwanan ko butar na alwala Abu Hurairah yake cewa za ka iya wanke shi so uku kacal kuma ya tsarkaka malikiyya suka ce shine dalilin su da Abu Hanifa sai suka ce ai a ka'ida kuma malamai suna cewa wanda ya ruwaito hadisi shi yafi sanin fiqhun hadisin tunda shi ya fito mana wannan hadisin cewa sai an wanke shi so bakwai a wata riwaya so takwas sannan san ya turbaya to ai shi kuma ya zo ya ce wanki uku ya wadata sai ce wannan shine dalilin malikiya da wa muka ce ya Abu Hanifa da zahiriya Daud sai jamhuri suka masa raddi suka ce ai wancan ra'ayin Abu Huraira ne kunga kuma Abu Huraira shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi karan kansa ya ce ai so bakwai za a wanke shi ko so takwas sai suka ce yayin da aka samu cin karo tsakanin maganar annabi da maganar sahabi to za mu aje maganar sahabi ko maganar wa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce saboda haka za mu aje maganar Abu Huraira da yake cewa za a wanke so uku mu dau magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wannan kwanan ba zai taba tsarkaka ba sai a wanke shi so bakwai ko takwas sannan da tsakari suka ce a karwaito ma riwaya kuma daga Abu Huraira shi karan kansa wanda Hammad bin Zaid daga Ayyub daga Muhammad bin Sirin cewa shi Abu Huraira ya da kanshi kuma ya fada ya ce so bakwai za a wanke wancan riwayan da kuka kawo so uku din ita riwayan ba ta kai wannan karfi ba wanda Abu Huraira ya ce da bakinsa so bakwai za a wanke saboda su riwayar su daga Abdul Malik ne Ibn Abi Sulaiman daga Ata rahimahullahu ta'ala to saboda haka su waɗannan a sanadin bike na farko karfi ba saboda haka malikiya aka musu rugurugu a wannan saboda haka ba su da dalili mai karfi saboda haka duk wanda yake da tare misali ko wata ranka azumi ko ta kofano kare yazo ya sanya baki to lalle ka sani abin da ya wajaba shine ka wanke wannan kwanan ko ƙwaryen so bakwai ko takwas sannan ka sanya na farko ka wanke shi da turkaya ko na ƙarshe shikenan kana haka ka ci gaba da amfani da wannan kwanan dukkan cutan da ke cikin insha Allah ba zai same ka ba amma idan mutum bai yi haka ba to cuta zai iya kama shi idan ya amfani da wannan kwanan ko ƙwarya muna roƙon Allah sare mutum sai fa'ida na biyu shine bayanin da muka yi akan cewa dole ne za a wanke wannan ƙwaryan ko kwanan so bakwai sai fa'ida na uku shine malami suka ce wujubu sabbil ma wannan ruwan da kare yayi lallage ya sanya harshe a ciki dole ne mutum zai kwararar da shi wato ba zai yi amfani da shi ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyuriquhu ya kwararar da shi idan yayi amfani da shi hakika zai cutar da shi zai cutar da shi sannan fa'ida na hudu da suka tawo wannan kare ya gane dukkan nau'uka na karnuka da kare wanda yake rayuwa a cikin gida da wanda yake rayuwa a daji da ina ne dukkan nau'uka na karnuka ya game su wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi amma a wajen malikiya al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah da shi da yani dalibansa da ƴan mazhaba nasa suna ganin cewa karan da yake zama wanda mutum zai fararar da ruwansa shine karan da aka haramta amfani da shi amma irin talbul muallim wanda malami ne ma'ana muallim wanda aka koyar da shi wajen farauta da sauransu a wajen malikiya suna ga yana ganin irin wannan karan idan yayi lallage ya sanya harshen shi ba dole sai mutum ya wanke wannan kwanan so bakwai ko takwas ba wannan shine ra'ayin malikiya to kamar yadda kuka sani amma kun ga kare irin na gadin gida to wannan hatta malikiya sun ce dole sai an wanke shi kuma irin wannan karan haramun ne mutum ya rike shi ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka waɗanda ma suke amfani da wannan karnukan daga yau sun ji hukuncinsa sai su fidda shi daga gidansu idan ba haka ba kullun ladansu yana raguwa ne wanda idan ba su koyi da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ranar tashin kiyama za su ga wani nau'i na ladansu an rage musu an gartsunan suna samun zunubi akan haka a babu wanda zai iya gadin mutum in ba Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan karancin da annabi ya yi ishara a kan a fidda shi baya dacewa a dinga ajiye shi cikin gida sannan bayan haka wannan kwano shi ma ya gane dukkan nau'uka na kwanuka da buta da sauransu duka babu istisna tayyib shin zamu iya kiyasin maimakon mu sanya turbaya sai mu sanya sabulu wajen wankin nan so bakwai ko so takwas? Jamhurin malamai suka ce ba za mu iya ba. Idan mutum yayi wannan cutar wannan kare ke dauke da shi to ba zai tsarkake shi ba. Amma rawaito riwaya daga Shafi'iyya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ganin mutum zai iya amfani da sabulu ko omo ko makamancin haka. Amma dai jamhurin malamai suka ce dole kasa ne mutum zai sa. Wannan shine fa'idodin da malamai suka fidda a karkashin wannan hadisin. Akwai fa'ida na karshe wanda waɗanda suke ganin cewa dole za a wanke shi so bakwai ɗin nan. Sai suke cewa ba dole sai an sanya turɓaya ba. An samu wannan kauli daga gare su. Aka tambaye su menene dalilin ku? Sai suka ce saboda riwayoyin da suka zo wajen sanya ƙasan nan akwai itiraji a cikin su. Saboda wata riwaya ta zo wankin farko za a sanya ƙasa, wata riwaya ta ƙarshe, wata riwaya dukkan wankin da kake so zaka sanya ƙasa. Wato wannan ƙarin na sanya ƙasan suka ce akwai itiraji a ciki, mudarib ne. To ma'anar itiraf shine an samu cin karo. Amma malamai suka musu raddi suka ce tari zai iya zama ko riwaya za ta iya zama mutariba idan ya kasance ƙarshen riwayoyin gabaki ɗayan su ya zo daidai a ɓangaren hadisi. To amma nan ƙarshen su bai zo daidai ba. Riwayar farko da ta ce wankin farko a sanya ƙasa ta ci ta biyu ƙarshe na Tirmidhi da ya ce na ƙarshe za a sanya ƙasa. Haka ta fi riwayar Al-Bazzar ƙarshe wadda ta ce ihdahunna bit-turab ɗaya daga cikinsu a sanya ƙasa. Saboda haka zance mafi inganci babu ittirazi a wannan ƙari na cewa a wanke shi da ƙasa. Saboda haka dai wannan shine abin da malamai suka rinjayar cewa dole mutum zai wanke kwanansa so bakwai ko takwas sannan ya sanya ƙasa a wankin farko ko na biyu. Hadisi na gaba shine hadisi na Anas bin Malik radiyallahu ta'ala na Abu Qatada. An Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga Abu Qatada Allah ya ƙara masa yadda. Kala yake cewa fil hirrati wato game da sha'anin mage innaha laysat binajisin lalle ita ba najasa bane. Al hirra ita ce Huraira wato ita ce mage wato ita laysat binajisin mage ba najasa bace. Innama hiya lalle dai ita min at-tawwafin alaykum tana ɗaya daga cikin ababen da suke kai komo tsakanin ku kamar yadda Allah ce tawwafuna alaykum wato kai komo. Ibn al-Asir rahimahullahu ta'ala ya fasara tawafina anan bi ma'ana al-khadim wato ita maji kamar yar hidima ne gare ku. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ba najasa bane saboda ni min tawafina alaikum tana kai komo a cikin gidanku tana shiga ta ko ina. Wannan hadisin akhrajahu al-arba'atu mutane guda hudu suka fi da wannan hadisi. Idan muka ce arba'a su wane ne arba'a? Ashabu sunan Abu Dawud, Tirmidhi, الإمام النسائي سي الإمام ابن ماجه جزاكم الله خيرا. وأنا كنون سوى أنا تردم كنت أنا سوى الشيخ أبو بكر محمود بني رحمه الله تعالى يانا سوى إذا كان كراتو باكا جيفة تنباع فوكما باع ما تنباع ألاما كراتين تنباع دانيش. أما إذا كان كراتو كجا أنا تنباع وكا جيفة تنباع أبار أنسى تو أنا تردك يكين حكا الشيخ أبو بكر بني الله يجيكم صدر رحمة yake yawaita fada. Waɗannan sun suka fitar da wannan hadisi sannan wasahahu al-Imam Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadisi da Ibn Khuzaimah haka da al-Imam Ibn Khuzaimah. Za ku iya dadi akan haka daga cikin waɗanda suka inganta shi kuma akwai al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari shi ma ya inganta wannan hadisi haka al-Imam al-Uqayli. Shi ma al-Imam al-Uqayli ya inganta wannan hadisi haka al-Imam ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala shi ma ya inganta wannan hadisi. طيب منين سبب وانا حديثي ودليل سا كما يدلوك سني حديثي سنة دا أسباب سنة دا سببا كما يد آية ويسكي دا أسباب النزول ما لم يسكي دليل وانا حديثي شيني وترى أبو قتادة وانا ربان سهاد من ذا الله صلى الله عليه وسلم بمي بياني أكن سبا وتتككن سنة شيني الحارث ابن رجعي الأنصاري السلمي وانا yana ɗaya daga cikin jigajigan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An ce ya rawaito hadisi wajen 170. Abu Qatada ya rawaito hadisi nawa? 170 daga annabi salawatullahi wa salamu alaihi sannan ya mutu shekara ta 54 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam okay ana tare da ni ko ina ga daga cikin speaker ina sannan malamai suke cewa wasu ce ya mutu ne a cikin Kufa a garin Kufa Kufa wanda muka yi bayani cewa tana ɗaya daga cikin manyan garuruwa na garin al-Iraq manyan garuruwan Iraq da Basra da Kufa to shi wannan babban sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada ya rasu ne a garin Kufa haka malamai suka ce a lokacin khilafa na Ali ibn Abi Talib sannan suke cewa dukkan yakukuka da Ali ibn Abi Talib yayi gogormaya da yayi na yaki wannan sahabin yayi tare da shi wato Abu Qatada al-Ansari rahimahullahu ta'ala to wata ranne yazo zai alwala da yazo zai alwala sai ya aji buta a jeshin sa ko kwano sai mage tazo kusa da wannan butan ta tsoma bakin ta a lokacin da tazo sai ya karkata mata da wannan kwaryan nashi wanda zai alwala da shi dai karkata mata da wannan kwaryan sai ta sanya baki sai ta sha wannan ruwa shine dalilin fadin wannan hadisi sai mutane suka yi mamaki suka ce taya za a yi ruwan da za ka yi ibada da shi wanda za ka yi sallah da shi mage za ka zo maimakon ka kore ta sai kuma ka sanya ka karkata mata wannan kwanan da za ka yi alwala da shi ta sha wannan ruwan sai Abu Qatada rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha laysat bi najisi lalle mage ba najisa bace إنما هي من الطوافين عليكم تنا إلى جسم أبا بندسكي يوي فكي يوي سكيكو مو أسكانينكو أوت رواية تاء الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى داء الإمام أحمد بن حنبل داء ابن حبان داء الإمام الحاكم وأن جباكيرين سني بقي أكم ون الرواية داء بندسكيشين إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم زائي قارنا إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم وأن الرواية تاع الإمام مالك بن أنس دا إمام أحمد بن حنبل دا ابن حبان دا الإمام الحاكم رحمهم الله أجمعين أفائدا دزا مسام رواية رسول شين والطوافات عليكم ما جند دا تزوت سنيا لكن تأتكم أنا ننع الولاء خودا ما تشتي باتا وتروان نمي زمن جسابة sawa'un wannan majen namiji ne ko mace ne dukan su hukuncin su daya inda babu wannan riwaya kun ga innama hiya min at-tawafin wannan maza kenan wasu za su iya tsammanin cewa idan mace ce ita najasa ne to shi yasa aka riwayo wata riwaya wat-tawafati alaykum wato haka maguna mata da suke kai komo a tsakanin ku su ba najasa bane ko da za su sanya baki ciki za ku yi amfani da wannan ruwa malamai suka ce nan tawafin jam'i ne na muzakkarus sali jam'i na muzakkarus sali kuma cikin sharuɗan sa dole ya kasance abin nan wato masu hankali ne amma kuma mage ba su da hankali sai malamai suka ce huna unzila manzilatul uqala wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itlaqin mage an saukar da su matsayin masu hankali saboda matsayin su masu hidima ne a cikin gida wato an kamanta su da mutane waɗanda suke ma mutum hidima a cikin gida misali irin masu shara da masu wanki da sauransu kullum zaka ga suna kai komo a cikin gidan mutum to da su da mage dukan su abu kai ne kamar yadda suke kai komo haka su ma maguna suke kai komo a cikin gida saboda haka wannan zance masu inganci wato mage ba najasa bace yayin da ta taba mutum ko ta taba kwanansa ko abincinsa zai iya amfani da wannan abu tayyib malamai sun fidda fa'idodi masu dimbin yawa karkashin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadan daga cikin fa'idodin da suka fidda shine fa'idan farko suke cewa wanda ya kasance bai san abu ba to zai iya tambayan wanda yake ga cewa ya tsara shi sani ta wannan bangaren da yake ya jahilce shi misali idan bangaren matsala ce ta addini idan mutum bai sani ba zai iya tambayar wanda yake ga cewa yana gaba da shi ko ya dara shi fahimta ko sani shi yasa Allah yake cewa fasaru ahli zikri in kuntum la ta'lamun haka idan yana son ya tambaya bangaren medicine ne ya zai iya tambayan wanda ke ga ya tsara shi sani ta bangaren abin da ya shafi likitanci ko ta bangaren misali engineering ko makamancin haka sai suka ce kun ga a karkashin wannan hadisin sahabbai sun ga Abu Qatada ya aje kwano zai yi alwala ma ya tazo ta sanya baki ya karkato mata ma da wannan kwano kuma ya ci gaba da alwala sai abin ya ba su mamaki sai suka tambaye shi to kun ga wanda yake nuna mana idan mutum ya ga abu ya shige masa a cikin addini abin da yake dacewa shine yayi tambaya sai abu na biyu shine ana son dabbobi da suke rayuwa cikin gida ire-iren su maguna da su abin da ya shafi agwagwa da su tsawo su wanda yake ajiye su da sauransu ana so a dinga tausasa musu wato ba a so a dinga gallaza musu azaba shi yasa ya tabbata matan da ta shiga wuta saboda ne saboda mage ita ta tsare ta bata ciyar da ita ba kuma bata shayar da ita ba bata sake ta tabe sai ne ba sai ne abinci ba shi yasa kuskure ne mutum ya ajiye mage a ciki kuma baya ba ta abinci ko ka dukkan wani dabba saboda kamar ita auna da kanta kamar yadda zaka ji yunwa idan ka ji yunwa wata sa'a fari zaka ganshi baki baki ka ganshi fari ko mutane ma ba za ma ka iya mai ba ba za ka iya ba yunwa ba abinda ba ta sa ba wanda a lokacin inda wani zai ma magana karaman magana zaka iya zagin shi ko ya baka haushi in ma mutum ne mutum zai iya sakin ta ma haka an gane ko saboda tsananin yunwa so saboda haka kamar yadda kai idan ka ji wannan zafin yunwa sai ka auna kamar yadda kake da rai suma dabbobin nan suna da rai baya dacewa mutum ya sanya dabbobi a cikin gida amma baya kula da su ta bangaren cin su da shan su haka kuma waɗanda suke kiwo irin na kaji da sauransu da dabbobi su sani cewa amana ne a kan su dole ne su kula da cin su da shan su to saboda haka kun ga sahabbai yanda suka kasance suna mu'amala da mage wanda kwana shi zai alwala amma ya karkata mata ta sha ruwa to wannan ake so mu ma mu yi koyi da waɗannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida na uku shine tsarkin mage wannan yana nuna mana cewa mage tana da tsarki sannan ruwan da ta tsoma baki a ciki ta sha mutum zai iya amfani da shi kun ga akasin kare kenan akasin kare sannan dalilin da yasa shari'a ta halasta mana a cewa abinda mage ta yi amfani da shi za mu yi amfani da shi saboda raf'ul haraj a sauƙaƙe mana kun ga addini ya zo da sauƙi baya son tsanantawa walan yushadda hadha ad-din illa ghalaba to saboda haka wannan yake nuna mana sauƙin addinin musulunci sannan malamai a karkashin wannan sun tattauna wata mas'ala misali yanzu kai ne kake zaune sai ka ga mage kun ga mun tabbatar da cewa mage ita mai tsarki ce haka abin da ta sha za mu yi amfani da shi amma sai ka ga ta ci najasa ko ta sha najasa a bakinta idan ta ci najasa sai ta zo ta tsoma bakinta a abin da yake mai tsarki to a nan wurin za mu yi amfani da wannan abin ko ba za mu iya ba malamai suka ce a nan ba za mu iya amfani da wannan ruwan ba saboda me muna ganin najasa a bakinta lokacin da ta ci najasa ko ta sanya bakinta a najasa sai suka ce wani lokaci ne za mu kai za mu iya sani cewa ta tsarkaka daga wannan najasa a nan fuqaha su kai saɓani wasu sai suka ce idan ta sanya bakinta a najasa sai ka samu awa ɗaya idan aka samu awa ɗaya bayan cin najasan da ta yi bakinta ya zama mai tsarki wato idan ta zo ta sanya bakinta a kwano ko makamancin haka za ka yi amfani da wannan kwano wasu suka ce a awa ɗaya ya yi kaɗan sai ta kwana idan ta kwana washegari sannan take zama mai tsarki ko da za ta zo ta sanya bakinta a abinci ko ruwa za ta yi amfani da wannan ruwan ko wannan kwano sai zance na uku suka ce kai ko da ta sanya bakinta a najasa idan ta zo ta sanya bakinta a ruwa zaka yi amfani da wannan ruwan kun san fukawa suna da maganganu masu yawa wasu maganganun idan kana jin sai ka dinga mamaki saboda haka suke zama wasu ababen aka ce ma a lokacin su bai faru ba amma sai su dinga imagine din sa wato suna ikirari inda abu kaza zai faru menene hukuncin sa a tayyib sai suka ce inda su wadannan kismi na uku suka ce ita ba najasa bane sai ko da ta sanya bakin ta a najasa za ka yi amfani da wannan abu sai na karshe magana na hukun suka ce idan ta sanya bakin ta a najasa kai kani ka danta ido da ido to baya halatta ta zo ta sanya bakin ta abu mai tsarki kuma kai amfani da wannan abun har sai ka tabbatar da cewa ka gani ido da ido cewa wannan najasan ya fita daga bakin ta ana tare da ni yayin da ka duba bakin ta ya hamdallah yayin da ka duba bakin ta kaga cewa wannan najasan ya kau wato babu shi to shine yake halarta idan ta zo ta sanya bakin ta a cikin wannan kwanan shi bai zama najasa ba ko wannan ruwa a cikin maganganun nan guda hudu malamai sun kirinja da na karshe din nan cewa duk da maji ita mai tsarki ce haka abin da ta sanya bakin ta a ciki mai tsarki ne amma yayin da kaga ta ci najasa to ba ta zama mai tsarki har sai ka tabbatar da cewa najasan bakin ta din nan ya kau wato ya gushe to sannan idan ta zo ta sanya bakin ta a cikin kwano ko kwarya za ka iya amfani da shi wannan shine na
Na. To saboda haka a karkashin maganar sa kaga ra'ayin waɗanda suke ganin cewa idan mata sun yi abin da ake gani najasa ne za a iya amfani da su su kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da suka yi la'akari da shi an gane ko wato dalilin ko wasu abin da ke faruwa sai abu na karshe wato fa'ida na karshe na hudu da malamai suka fitar karkashin wannan hadisi shine bakin mage ba najasa bane kamar yadda muka ce gaba ɗan jikinta ma ba najasa ba saɓanin kare kenan hadisi na gaba hadisi na Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu an karɓo wannan hadisin daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda kala yake cewa ja'a a'rabiyyun wani baqawi yazo fa bala fi ta'ifatil masjid sai yayi fitsari a wani gefen masallaci fa zajarahu an-nas sai mutane suka masa tsawa فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله إرادة أمين تأل الله سببتها قريش يهناس وترواية تيتي دعوه كبشي وتكبر ونن متمن كدر كميسا ونسا وكميسا فتاليش وترواية لا تزرموه لا تزرموه وتكدر ينكي مي كفار ديكي saboda yanke fitsarin nan zai iya janyo masa lalura wanda zai lalata masa rayuwarsa kun ga wannan yake nuna wato hikima na addinin musulunci da hikima na da'awa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu yayin da ya gama fitsarinsa amara annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umurni bi zanube a dauko wato duga na ruwa a wata riwaya sajala wato guga na ruwa min ma'in na ruwa fa uhlika alai azuba ma wannan fitsarin da wannan ba kauye yayi inda ya rawaito wannan riwaya shine Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu da ansari an-najari wanda yake shi wannan Anas bin Malik din yana cikin wato manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu kananan shekaru wanda ya yi rayuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 10 kuma lokacin yana dan shekara 10 katal wasu suka ce dan shekara 9 wasu suka ce dan shekara 8 wanda tun zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garin Madinatul Munawwara Anas yana tare da shi mahaifiyarsa ta dauko Anas ta danka ma annabi take cewa wannan dana ne ina so ya ma hidima ya rasulullah ya lubunci annabi shekara 10
kuma abun ban mamaki yake cewa tun da yake tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba ce bane yi ba ko ka bari ballan tana ya mansawa wannan yake nuna tawazun Annabi wato kaskantar da kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi bai daukan sa da wani abu ba a duniya wannan wato nasiha ne ga waɗanda yanzu suke daukan ma'aikata a cikin gida masu daukan ma'aikata sawa'un mata ne masu wanki koko maza ne masu wankin motoci koko masu wankin gida ko masu dukkan masu aiki a gida sai kaga an maida su kaman masu bayi shi mai gidan ya dinga gallaza musu azaba ya dinga musu fada idan ma suka danyi kusure ya musu tsawa ka cewa su karnuka ya samu haka yaran shi shi ma da matan shi iyalansa duka basu basu ba abin da ke faruwa yanzu ke dukkan waɗanda suke aiki a gida ana maida su ne kamar me kamar wasu dabbobi kamar bayi kun ga wannan kuskure ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bawa Allah babban sahabi shekara 10 ana sai ke cewa bai taba ce man dauko man wancan ba ko kuma kai kaza ko kada kai kaza umurni bai taba umurtan sa shekara 10 yayi tare da shi kun ban mamaki wannan sahabin ya rawaito hadisi wajen 1286 a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da karshe yayi rayuwa a garin Basra ya koyar da mutane addini a lokacin Umar bin Al-Khattab sannan yayi rayuwa ne tsawo wasu malamai sun ce shekaran shi 163 a duniya 163 a duniya kun ga wannan duka yana cikin me falalan sahibantan Annabi da yayi ya samu albarkatu masu dimbin yawa ai baro ma ku ji wata ran mahaifiyarsa ta zo wajen Annabi take cewa wannan dandan naka ya Rasulullah bima hidiman dan Allah ka masa addu'a hadisi ya zo cikin sahihai wato sahih al-bukhari da muslim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka yawaita masa dukiyarsa da ƴaƴansa kuma ka sanya masa albarka abinda ka bashi wallahi riwaya ta zo sahihiya a cikin sahih al-bukhari Anas bin Malik bai bar duniya ba sai da aka bashi labari ƴaƴan shi da jikokinsa wanda ya haifa da waɗanda aka binne guda 120 ƴaƴansa da jikokinsa guda nawa guda 120 wannan tana cikin sahih al-bukhari wannan yana nuna mana mu'jizar annabi kuma tawadu ma tawada ahadun illa rafa'ahu Allah azza wa jalla ba za ka taba tawadu ba face Allah ya dauka sha'aninka wannan hadisi ne a cikin sahih muslim kun ga wannan duk dukiya kau ya bar raƙuma wanda suke masu dimbin yawa Allah ne ya san adadin su raƙuma da ne dukiyoyi da dama aka ce ya bari a duniya kun ga yanda ya hakuri ya lubunci Annabi wajen shekara 10 ya zo ya samu albarka kuma a duniyansa da lahiransa Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala yana cewa abin da yake mafi inganci shine yayi rayuwa shekarun da ya a duniya 99 wasu suka ce ya a 91 wasu suka ce 92 wasu suka ce 93 wasu suka ce 163 wannan duka riwayoyi ne amma babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Abd al-Barr wanda yake da babban littafin na at-tamhid sharhi muwatta na al-Imam Malik bin Anas wanda a wata nuska tana kai mujalladi 20 da wani sannan yazo ya tafsirinta ya wallafa al-istizkar wanda kamar mulakhas ne kamar samarin yana littafin at-tabi'i ita kuma tana fitowa a wata nusa mujalladi 10 duka sharhohi guda biyu wato duka akan muwatta ta riwaya ta Imam Malik yayi su babban malami ne na cikin hadisi shi yasa wasu malami suka ce az-zu'ama'ul malikiyya guda hudu din na Ibn Abdul Barr yana cikin su wato jigajigan malikiya wanda ake ganin su hudu ne wanda suka ci mafi yawancin mutane sanin wato mazhaba ta malikiya to wannan hadisi ya zo da riwayoyi masu da yawa wannan riwayar da ya zo da shi muttafaq alaihi wato Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda shi haka ya zo a wata riwaya wannan hadisin a cikin wata riwaya ta Imam al-Bukhari wanda da mushtaba na Imam an-Nasa'i أن أبا هريرة سوى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وأنه كنت رواية تتعن يازو أوت رواية شما وأنه حديث الليلة مكترة رواية أبو هريرة سوى قام أعرابي وني بقوي يا تاشي فقال في المسجد السيئة تاري أما صلاتي وأنه بقوي عن يتعطاني وجن سونانسا وأسنك يذل خويصرة سونانسا شئسين يذل خويصرة maganan da na farko kenan na malamai sai magana na shine aqra ibn habis wannan ba kawai shine aqra ibn habis wasu ce dul qaisar wasu ce aqra ibn habis a lokacin da wannan ba kawai ya tashi yayi fitsari cikin masallaci lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da'uhu kubashi wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuba ku zuba ma wannan fitsarin guga daya na ruwa فإنما بعثتم لليكو أن تروكو ميسرين ولم تبعثوا معسرين ميسرين ولم تبعثوا معسرين سوى كو يا صحابي أن تروكو دومينكو زمانا ما سسوكي غمتاني وأتروكو با دومينكو زمانا ما سمي ما سطناني كونغا سو صحابي ألوك سنة ونمبا قوية يكسارين يسكي سمي صاوة سنتاسو سنة مطاك مرضا سبكيس sai manzo Allah ya ce bu'ithum yasirin alle ku an turo ku zamana masu sauki ga mutane walam tub'athu mu'assirin ba turo ku ku zama masu shaddadawa ba ga al'umma wannan yake nuna mana cewa lalle ya gamata dukkan wani da'iya wato malami ne kira zuwa ga addinin musulunci da dukkan mutane gabaki daya kamar da'awa ba wai sai malami ba dukkan ku da kuke zuwa karatu nan yanzu kowa ya tantance zai da'a ba cin gurgurdan abinda ya sani walli gwanni walau aya gashi ana karatun bulugul maram akwai masu darasi na adabul mufrad akwai masu darasi bangaren usulut tafsir na kunga masallaci ya zama masha Allah a duka malamai ne to saboda haka wannan dukkan mu ya gamata mu koyi da wannan ita kuma da'a ba wai dole sai a tara mutane da yawa ba a gidanka iyalanka za ta iya musu da'awa matanka za ta iya mata da'awa to wajen yayin da za ka musu nasiha ko da yayanka ne suke kuskure sai ka musu nasiha cikin hikima kun ga manzo Allah ya ce bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin a lokacin da ya hana sahabbai haka wannan hadisi an ruwaito shi'a da wata riwaya ta al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi rahimahumullah suma dai daga abu huraira an a'rabiyyan shi wannan ne ba kauyen da khalal masjida ya shiga masallaci wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisin lokacin manzo Allah yana zaune fa salla sai ya salla kuma bai da yake cewa yayi raka'a thumma kala sannan sai ya ce allahumma arhamni wa muhammadan ya allah kai min rahama da ni da annabi muhammad wala tarham ma'ana ahadan kada kai ma wasu rahama koma bayan saboda dai saboda su sahabban nan me suka yi sun yi me sun yi ta akan shi duka sun ta so cewa suna mai fada kaman za su dake shi abin shi kuma sai ya dalin shi bata mai rai da yaji raddin da annabi ya musu sai yake cewa allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ahadan ba'dana ya allah a duniyan nan kawai mu ka mana rahama da ni da annabi kawai amma koma bayan mu so ku astaghfirullah kun san yanda abin nan wannan shine tabi'a na wasu mutane suna da zafi musamman kuma wanda ya kasance yayi rayuwa a kauye shi yasa qalat al-arab amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musnad imam ahmad shine man sakana al-badiya jafa wanda ce wato gaba ɗaya zai yi rayuwarsa a kauye to zaka ga zai samu karanci na ilimi da kuma karanci na sauki wajen mu'amala zaka ga yana da kaushi to shi yasa shi wannan bawa mamaki da yace allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ahadan ba'dana saboda abun ya mai ciwo to a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad tahajjarta wasi'an wa laqad tahajjarta wasi'an wato abin nan da kai ya kai wannan ba Allah ka zayyakta rahma ka killace ko ka kayyada rahama kan ki kawai wannan bai dace ba saboda rahama Allah wasi'at kullu shay ka gane kowa ne addu'an da kake kanta kanka kawai da rahama wannan bai dace ba shine ma'anan لقد تحجرت واسعا wato wannan abin da kai dunkula rahaman da kai akan ka wannan abu wato bai dace ba to kun ga da karshen dai wannan hadisi shi ma sai annabi yake cewa ku sani ya sahabbai lalle ina koyar da ku ku zamana masu sauki wajen mu'amala masu tausasawa kada ku zamana masu tsanani walau kuntu qalban ghalizal qalbi lam faddu min hawli ya ace dukan dadiyan da yace zai dauka shaddudi a rayuwarsa to zaka ga ba zai samu mabiya saboda ne kowa zai dinga gudan masa ka zo ka kafarta wannan ko ka ce wannan ka ko ka ce wannan kaza wannan zai iya sallah ba ko zai iya azumi wannan cikin hikiman dawa ha kai ma ba a yi shi da me ba da iyawa ba kowa ba a yi shi da ilimi ba ha wanda kai in ka ce mutum haka gobe ka san abin da Allah subhanahu wataala zai mai da shi zai iya daukaka sha'anin sa idan kana kai yanzu ka san wani abu zai zo ya dauka ya buda masa ilimi ya kasance ya fika ilimi mutane nawa suka koyar da dalibai kuma daga baya suka tafi su yawan tare ilimi sai Imam al-Bukhari malaman su sun musu sun sara masa wajen ilimi kuma cewa sun koyar da su amma kuma sun zo sun sara masa wajen be wajen ilimi to wannan yake nuna cewa su da'awa da hikima ake yin ta malamai sun fidda fa'idori karkashin wannan hadisi wanda idan muka faɗa fa'idodin sa karkashin sa ne za mu sa insha Allah ta'ala fa'idan farko da suka fidda shine wato ar-rifqu bil jahil ana so wanda bai da karatu ko bai fahimci addini ba mutum ya tausasa masa yayin da yake mashi wa'azi musamman yanzu irin waɗanda suke zuwa ƙauyuka wajen da'awa irin su Malam Ibrahim idan yana baka labari irin challenging ko abubuwa da suke haɗuwa da shi a can zaka yi mamaki to kaga irin nan idan mutum bai da hikima wajen da'awa zai je ya gamo yawan shi ko wata ko shekara nawa zai yi ba zai samu wanda zai karɓi musulunci ba to shi yasa dole ne ya kasance duk wanda zai shiga irin wuraren nan ko zai shiga silk hanya na da'awa ya kasance yana da taushi wajen da'awa sai abu na biyu fa'ida na biyu da za mu fa'idanta da shi karkashin wannan hadisi shine yayin da mutum ya ga munkari abu mara kyau ba laifi bane ya yi hani a kansa a kamar yadda waɗannan sabon suka nuna cewa abin da wannan ba kawai ya yi bai dace ba to wannan babu laifi a kan haka sai dai idan za ka yi hanin nan wato kada ya kamata ka sanya hikima a ciki kuma ko da a ce shugabanka misali bai yi hanin ba kai za ka iya rigaya kamar yadda sahabbai annabi bai hana wannan ba kawai ba amma su kuma suka yi magana to saboda haka wannan babu laifi a kan haka sai fa'ida na uku shine yayin da ababe mara kyau guda biyu suka haɗu to a ka'ida idan babu makawa sai an ɗau ɗaya daga cikinsu to za a ɗau wanda yake mai karancin laifi ko zumin kun ga nan fitsari a cikin masallaci laifi ne ko ba haka ba sannan bayan haka yanke mai fitsari da za su yi shi ma laifi ne to a wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce babu laifi a bari a yi fitsarin yin fitsarin wato ya fi sauki da fiye da a ce a yanke masa fitsarin da yake kun ga wata hikima na addinin musulunci ku duba fa masallaci ɗakin Allah ne fa kuma ake ubumi a tsaftace shi amma saboda kada wani ya samu cutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wannan bai kamata a yanke masa fitsarinsa ba amma inda ababe guda biyu ne suka haɗu masu kyau to abinda ake so mutum ya ɗau babban wanda ya ci kowane lada misali yanzu kai ne aka ce an baka ababe guda biyu zuwa aikin umara ko aikin zuwa aikin hajji duk wanda kai ana so ka zaɓi ɗaya daga ciki nan me za ka zaɓa aikin hajji saboda aikin hajji ya fi lada ya fi girma kuma shi ne shi ya sa Sheikh Nasir Sa'adi rahimahullahu ta'ala a cikin qawa'id al-fiqhiyya ya ishara haka fa in tazahama adadu al-masalihi yuqaddamu al-a'la fi al-masalihi wa diddahu fi al-mafasidi yurtakabu al-adana min al-mafasidi wannan shine ma'anan ka'idan nan da ya kawo a cikin qawa'id al-fiqhiyya sai fa'ida na hudu shine najasatu bawl al-adami wannan yake nuna mana cewa fitsari na a mutum najasa ne wannan dukkan malamai sun yi ittifaki akan haka amma ya kasance balagiye idan karamin yaro ne kamar yadda zamu gani nan gaba ko kuma mun yi shi karamin yaro wanda bai ci abinci ba idan yayi fitsari a jamhur malamai sun tafi kamar yadda tabbata a hadisi za iya rash wato ayyafa mai ruwa kuma ba ne shi mutum sai ya tashi ibada da wannan tufafi wannan shine mazhaba na afa da su imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal da jamhurin mabuta irin wanda ya fara cin abinci ba ita kuma mace ko da ba ta fara cin abinci ba abinda ya fi dacewa shine a wanke tufarinta amma a wajen imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala da ishaq bin rahuya da sufyan su suna ganin duka fitsarin guda biyu wancewa za a yi amma dai abin da ya inganta a masu fuskarin jaya karamin yaro idan ya yi wanda bai fara cin abinci ba za a yayyafa ne kuma shi ne ra'ayin sahabbai ra'ayin sa'ad ibn abi talib to saboda haka wannan najasan fitsari na babban mutum wanda ya balaga sai fa'ida na biyar shine ihtiramul masajid ya ga mata a dakunan Allah inda ake ibada a dinga girmama su wannan kuma yake nuna mana cewa fira a cikin masallaci bai dace ba fira wanda bai da alaka da addini a wasu rayuwa za ku ga ana haka sosai mu nan Najeriya alhamdulillah ina ga masallaci ɗaya ne suke wannan amma a kasan Sudan da yake su Allah ya yi su da son fira a rayuwarsu sai su zauna kila a masallaci su yi awa uku hudu biyar ba abin da suke sai fira sun tsawo masallaci kamar wuri na tattauna abubuwan rayuwarsu da baki daya za su iya ma fira tun bayan la'asar har taran dare ko goman dare suna fira to saboda haka wannan kuskure ne a gaskiya masallaci wuri ne wanda aka gina shi domin ambaton Allah subhanahu wataala karatun alqur'ani koyarwa da azkar da tasbihi da sauransu sannan da tsaftace shi tsaftace shi abinda ya shafi share shi a sanya masa turare sannan kuma da raya shi da karatu cikin jarabta da Allah ya yi ma wannan al'umma yanzu shine raya masallaci ta bangaren gininsa idan ka je ka ga wani masallaci sai ka dauka ne sai ka dauka wani ne gaba ɗaya an sanya masa zinari da sauransu ta ko ina amma inda zaka tambaya ana imaran sa ma'anawiyya da karatuttuka sai a ce ma babu wani karatu guda ɗaya sai tabbatacce subhanallah wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama raya masallaci ta bangaren gini amma ba a raya shi ta bangaren karatu na addini kuma duk masallacin da ake raya shi ta bangaren karatuttuka na addini za ku ga Allah ya sa ma wannan masallacin albarka albarka ta bangarori da dama za ka ga mutanen masallacin Allah ya haɗa tawunansu saboda fa'idan karatun nan da suke ji in dai za a dinga jin karatun addini za ka ga dukkan wasu matsaloli na duniya ta ya faranta dukkan abubuwan da suke faruwa yanzu a Najeriya da duniya gabaki ɗaya na rigingimu da abubuwa da dama da sauransu dukkan shi saboda karancin karatuttuka da aka nisanta na addini saboda haka duk anguwan da kaga an raya masallaci ana ne ana ibada da karatuttuka za ka ga Allah ya sanya ma wannan anguwan albarka sassa da dama za ka ga ana zuwa ta sanadiyan wannan imara ma'anawiyya da ake to wannan nake janyo hankali waɗanda Allah subhanahu wataala ya sa su kai tsaye wajen karatuttukan da ake wannan masallacin Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya cikawa ayyukansu wannan kuma shine fa'ida kuma masallaci da dama da na sani wallahi masu kyawu musamman cikin gari ire-iren su malari da su barna da sauransu anguwar sarki wanda za ka ga masallaci ya kai masallaci amma ba a komai ciki da an yi sallah sai a kulle shi to saboda haka imara raya masallaci da girmama shi ya hada ko ina ginin shi da tsaftace shi da kuma raya shi ta bangaren karatuttuka sai fa'ida na ƙarshe wanda shine yayin da najasa ta taba wuri misali ta taba ƙasa ko tabarma ko darduma ko kayan mutum babu abin da zai tsarkake ta in ba ruwa ba kun ga wannan kawai da yake tsari a wannan masallacin mai manzo Allah ya ce ayi shine ya dauko ruwa a farara masa shikenan ana farara masa ya tsarkake ba dole sai an zo an yi ta sawa ana bidirza shi ba haka wannan kuma shine abinda jamhurin malamai suka tafi amma Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin malamai suna ganin wai hacce zafin rana da iska yana tsaftace mana jasa misali inda a ce mutum zai fitsari ko da kusa za ta fada a kan tabarin mutum ko da domarsa sai ya shanya shi a rana idan ya shanya shi a rana ko bai sanya ruwa ba a wajen Abu Hanifa idan rana ta zo ta dake shi ko iska ya dake shi har ya bushe ya karkasa an gane ko ba dole sai ka sa ruwa ba kuma shi ma Abu Hanifa aka ce menene dalilinsa sai ke cewa ai akwai hadisai asar mawqufai wanda عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى يا فدا اتكين مصنف ناسا شيني زكاة الارض شيني يبسوها ولكن قصا شيني بوشي ورتا واتو يا عند نجسة تكاما قصا اذا اكبر ورن حركصا تبوشي تازمان تازمان من صلكي هكا كما abun abu wannan asarin na Abu Bakar ibn Abi Shayba haka kuma akwai asari na Abdul Razzaq As-Sanani wanda ya fita daga Abu Qilaba wanda Abu Qilaba rahimahullahu ta'ala mawqufan alayhi yake cewa shine jufuful ard tuhuruha wato tsarkin kasa shine bushewar saboda haka Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya riko da wannan asarin guda biyu wanda Abdul Razzaq As-Sanani ya fita a cikin musannaf nasa da Abu Bakar ibn Abi Shayba shi ma a cikin musannaf nasa akan cewa idan abin nan najasa ta kama kasa sai iska ta dake ta ko kuma rana ba dole sai mutum ya sanya ruwa ba abin nan ta tsarkaka wannan kasan ta tsarkaka wannan kuma sai kiyasi akan dukkan abin da ya taba mutum na najasa cewa inda ya bushe suna ganin cewa zafi na rana da iska yana tsarkake najasa wannan shine ra'ayin Abu Hanifa amma dai jamhurin malamai sun tafi akan cewa ruwa shine wanda yake tsarkake najasa nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa muke daidai ba mu ladan sa wanda kuma muke kusure ya gafarta mana sannan ya sanya mu abinda muka faɗa albarka za a kira sallah bayan kira sallah waɗanda suke da tambayoyi sai su yi daidaiwa sun yi tsokaci a kan nasu sauran wanda ba su yi ba za su iya yi insha Allah.